This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yako makerin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 12 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
To, baba, Isra'ila ta faɗi cewa wani hari ta sama da ta kai a Gaza a ƙarshen mako ya auna wani jigo a rundunar mayakan ƙungiyar Hamas, amma har yanzu tana ƙoƙarin tantance ko an kashe shi ko yana raye. A jiya Litinin, ministan harkokin wajen Isra'ila ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci tare da sanya mata takunkumi mai tsanani. Rasha ta yadda da kalaman da Papa Roma Francis ya yi a lokacin wata hira da kafar yada labaran RSI ta Switzerland kan cewa ya kamata Ukraine ta hau teburin tattaunawa da Rasha.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa bayan sace yaran makaranta 287 a Kaduna, wani shirin gwamnatin tarayya ya ce akwai makarantu a jihohi 14 da ke fuskantar barazanar masu satar mutane.
Ba wata ƙasa da za a ce za a zo a kwashe yara kamar 287 sai ka ce allurai ne suka zube, a ce wai ba za a ji motsinsu ko numfashinsu ko wani abu ba. Ya kamata a ce Najeriya ta wuce inda take yanzu.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya na Ali Mustapha Sokoto, wanda a yau shirin zai ci gaba da duba halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar biyo bayan dage wasu takunkumai da kungiyar ECOWAS ta azamata. Muna kuma dauke da sakon watan Ramadana daga Imam Sa'idu Alhad Bawa. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Isra'ila ta faɗa a jiya Litinin cewa wani hari ta sama da ta kai a Gaza a ƙarshen mako ya auna wani jigo a rundunar mayakan ƙungiyar Hamas, amma har yanzu tana ƙoƙarin tantance ko an kashe shi ko yana raye. Harin da ake kyautata zato an kai a maboyar Marwan Isa ya faru ne a tsakanin ranar Asabar da Lahadi, a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari a lokacin da yake bayani a wani taron manema labarai a jiya Litinin. Hagari ya ce harabar ginin da aka kai wa hari a tsakiyar Gaza, wasu shugabannin ƙungiyar Hamas biyu sun yi amfani da shi, cikin sahar da Isa, wanda Isra'ila ke zargin yana daga cikin waɗanda suka kitsa harin ta'addancin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Isa shine shugaba na biyu mafi girma a reshen soja na ƙungiyar Hamas. A jiya Litinin, ministan harkokin wajen Isra'ila ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci tare da sanya mata takunkumi mai tsanani. Ina kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ƙara hurawa ƙungiyar Hamas wuta akan ta gaggauta sakin dukkan mutanen da ta yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba, a cewar Israel Katz. Dole ne dai kwamitin ya amince da matakin ta hanyar kaɗa masa ƙuri'a. A halin yanzu, mambobin kwamitin da yawa, ciki har da Amurka, Birtaniya da Japan, sun sanya ƙungiyar Hamas a matsayin ta ta'addanci a cikin dokokinsa na cikin gida. Katz ya yi jawabi a taron kwamitin sulhun da ya kunshi ƙasashe 15, wanda Amurka da Faransa da Birtaniya suka buƙaci a yi don tattauna batun wani rahoto da Pramila Patton ta fidda, wato jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman akan cin zarafin mata a lokutan rikici. A jiya Litinin, Kremlin ta yadda da kalaman da Papa Roma Francis ya yi a lokacin wata hira da gidan rediyo da talabijin na RSI a Switzerland kan cewa ya kamata Ukraine ta samu ƙwarin gwiwar hawa teburin tattaunawa da Rasha shekaru biyu bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Dalilan Papa Roma na so a yi sulhu masu sauƙin fahimta ne, abinda kakakin Father Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai kenan. Peskov ya ce shugaba Vladimir Putin ya sha nana ta cewa a shirye Rasha take ta yi tattaunawar samar da zaman lafiya. amma abin takaici kalaman Papa Roma da kuma waɗanda sauran bangarori suka yi ciki har da namu a baya-bayan nan sun fuskanci rashin karbuwa sosai a cewar Peskov. Putin ya yi ta yin tsagaita ayyukan soja a fagen dagar da ke gefansa, wani mataki da Ukraine ta yi watsi da shi. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan rahotanni sun ce wani shirin gwamnatin tarayyar Najeriya ya lissafi sunayen wasu makarantu a jihohi 14 da kuma birnin tarayya Abuja a cikin jerin waɗanda ke fuskantar barazanar hare-hare 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane biyu bayan sace ɗaruruwan yaran makaranta a jihar Kaduna. Duk da cewa babbar jami'ar shirin gwamnatin na kula da tsaron makarantu Hajiya Halima Iliya bata bayyana takamammen jihohin ba, amma wasu kafafen yaɗa labarai sun rawaito cewa yawancin jihohin na arewaci ne da kuma gabashin Najeriya. Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya, ya mun fashin baki akan wannan batu yana mai cewa
baba za a iya cewa dukkan abubuwan guda biyu ne suka saka aka samu irin wannan matsala da ake samu. Da farko mu duba waɗannan jihohi guda 14, idan ka ɗauke su ka cokan za ka ga cewa sun fi kashi 2/3 na wato yawan ƙasa da ake da ita a Najeriya. To, kaga abu ne mai wahala a ce an iya saka ma'aikatan tsaro da za su iya kare waɗannan jihohi guda 14, inda har ba a fito da wani tsari na wato fasaha irin ta zamani wajen tsaro ba. Kuma tun bayo ba ake ta magana, ko da yake naji kwanan baya babban ministan tsaro yana magana za su kawo wannan irin dabarar zamani. To, ai wato jiya ya kamata a ce an yi ba, yau ba ko gobe. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ciwa Najeriya tuwa a ƙwarya. Kaga ba wata ƙasa da za a ce za a zo a kwashe mutane, a kwashe yara kamar 287 sai ka ce allurai ne suka zube, a ce wai ba za a ji motsinsu ko numfashinsu ko wani abu ba. Ya kamata a ce a wannan marar da ake ciki ta yanzu, Najeriya ta wuce inda take yanzu, ya zama akwai na'urori da duk wani inda aka yi wani motsi ya zama cewa an samo hanyar da za a gano inda ake irin wannan ta'annaci.
Kamar yadda ka faɗa cewa ya kamata Najeriya ta samu na'urori da fasahohi na zamani don saboda kawo ƙarshe wannan al'amari da ke faruwa. To, amma kafin hakan ma mutane na mamakin kullum ana tattaunawa da waɗannan masu satar mutanen a tawayen tarho, kuma za a iya bibiya tawayen tarho a gano ta inda suke, a yi amfani da hanyar sadarwa a gano ta inda suke don saboda a kama su ko kuma a kubutar da waɗanda aka kama. Ya kake ganin wannan batun?
Gaskiya ne baba, babu irin abubuwan da ba a cewa ana yi gwamnati na yi kan wai da ya kokarin amfani da wayar tarho. Kwanan da ba kamance ba za a ga cewa an soke layuka na wajen mutum miliyan 10 a Najeriya, wai ba su haɗa layinsu da shaidar katin ɗan ƙasa ba, wanda an yi haka ne a faɗar gwamnati domin a sami hanyar tsaro ko kuwa inganta tsaro na mutane na amfani da waya. Abin da ya fi zama a ala shi ne yadda ake tsari irin na dama, wanda informants ɗin nan yanzu saboda gwamnati ba ta iya biya su 'yan ta'adda, su suke amfani da informants yanzu, suna ba su labaran abubuwa wanda suke amfani da su wajen aikata irin wannan ta'annati. Informants na gaya musu inda babu ma'aikatan tsaro su shiga su yi abin da suke so, su ciro su yi rawar gaban hantsi a wuraren nan.
Malam Nasiru Zaharuddin kenan akan batun tsaro da kuma satar mutane a Najeriya. Ana tare da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Mm. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na fuskantar gibin kudi na kusan dala biliyan 10 don sayan makaman sojan Amurka da ake bukata domin maye gurbin waɗanda aka tura wa Ukraine, gibin da ke bukatar karin kudi daga Majalisar Dokokin Kasar, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaro. Ba mu hango wani zaɓi ba, baya ga yin ƙari a kasafin kuɗin ko kuma sa kuɗin a cikin kasafin kuɗi don a iya sake sayan makaman da aka fadda, abinda mataimakiyar sakataren tsaron Amurka Kathleen Hicks ta faɗawa manema labarai kenan a jiya Litinin. Ta yiwu muna buƙatar kusan dala biliyan 10 don sake sayan komi duk abinda muka tura zuwa Ukraine ta ɓangaren makamai, abinda wani jami'in daban ya faɗawa muryar Amurka kenan. Jami'an Pentagon na sa ran samun kuɗin don sake sayan makaman da aka rasa a ƙarin kuɗin da gwamnatin Biden ta nema, wanda suka hada da ƙarin biliyoyin kuɗi don tallafawa Ukraine da Isra'ila da Taiwan. Kodayake har yanzu Majalisar Dokokin bata amince da ƙuduran ba, saboda takaddama da ta taso akan kashe kuɗaɗe da kuma tsaron kan iyakokin Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin gwamnatinsa na shekarar 2025 na dala tiriliyan 7.3, wanda da wuya ya samu karɓuwa a Majalisar Dokokin Ƙasar da ta rarrabu. Biden ya yi bayani kan ƙudurin a yayin da ya je New Hampshire don bayyana wa Amurkawa shirinsa na ƙara haraji a kan masu hannu da shuni da kuma jaddada ƙudurori da abubuwan da ya sa a gaba don jan hankalin masu kaɗa ƙuri'a a jihohin ƙasar da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe. A yayin ziyarar da ya kai Goffstown, Biden ya sake gutsuro kaɗan daga cikin jawabin da ya yi kan halin da ƙasa ke ciki a makon jiya, da nuna yadda ya bambanta da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaba Donald Trump, da yake magana a wata cibiyar bayar da agaji ta YMCA a jiya Litinin. Ya sake kawo batun nan mai mahimmanci a siyasar ƙasar, wato tsarin lafiya da fansho ga tsofaffi.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. Yanzu ko ga Ali Mustapha Sokoto da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Wanda bai yi laifi ba yana gidan kaso a sake shi. Yanzu an yi sanin ba zan tun wannan da suka kama su sake shi. Sun fita daga cikin waccan ƙungiyar ko a sake shi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadomu da kowa a wani sabon shiri na tsakan waya. Da farko muna taya muna shiga wannan watan mai alfarma na Ramadan. Allah ya sa mu shi lafiya mu gama shi lafiya. Gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar Niger tana ci gaba da yin shiru abinta game da abubuwa guda uku. Na farko, har yanzu bata ce ufan ba game da cire mata takunkumin da ECOWAS ta yi tun ran 28 ga watan Fabrairu da ya gabata. Na biyu, har yanzu gwamnatin nan bata ce ga abinda take nufin za ta yi da hambararren shugaban kasar Mohamed Bazoum da suka yi wa juyin mulki ba. Sannan na uku, wanda watakila shi ne 'yan Nijar suka kagara su ji, shi ne shin har yaushe gwamnatin nan za ta yi tana mulki ne, domin har yanzu bata fito da jadawalin da zai nuna cewa ga ranar da za ta maida kasar a hannun 'yan siyasa ko kuma hannun demokuraɗiyya ba. A maimakon haka, gwamnatin ta Nijar tare da Mali da Burkina Faso sun fi ba da ƙarfi gaba da sanarwar cewa sun haɗa ƙungiya sabuwa ta ƙasashensu guda uku da za su tunkari al'amuran ta'addanci, inda za su yaƙi 'yan ta'adda da 'yan jihadi da 'yan kidnapping da sauransu. Yayin da wannan take faruwa, Nijar tana da yiwuwar ta fuskanci martani mai gauni daga wajen ƙasashen yammacin Turai, bayan ziyarar da Firayim Ministan Nijar ɗin Ali Muhammad Lamin Zini ya kai a wasu ƙasashen da su ƙasashen yammacin Turan ba sa shiri da su, wato ƙasashe irin su Rasha, Iran da Turkiyya. Me zai faru ga miliyoyin dalolin tallafi da Nijar ta saba samu daga ƙasashen duniya nan da ta fusata ba yanzu, irin su ita Amurka ɗin, su Ingila, Faransa da sauransu, wanda kamar yadda muka ce ba sa jin daɗin wannan sabuwar soyayyar da aka ƙulla tsakanin Nijar da su Rasha, Turkiyya da kuma Iran. Wannan su ne tambayoyi na ƙarshe da za mu ansa a wannan kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin muhimman 'yan siyasa guda biyu da suka taɓa takarar shugaban ƙasa a Nijar ɗin, wato Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intanakar Alassane. wanda kuma Suleimanu ne bar wakilin mu ne mai ya zauna ya gudanar da wannan muhawara tsakanin su.
Saboda menene matsalar da aka samu da France? Yan sikirci ne a cikin kasashen sun zo sun kasa shekaru da shekaru sun kasa gyara, kullum ana tumka ana walwalewa ne, kuma ba a ga abin da suka abkata ba. Ni na faɗe shi cikin program kina, ni ce kai a kore su ina amfanin sojojin ga na France da na America da na Italy da duk waɗanda annan ina amfanin su. In ku zo sojojin wata ƙasa zai zo ya yaki da sunan mu, ba ta yi wa wani ɗan wata ƙasa ya zo ka zo ka ce shi ne zai tsare ma ƙasarka. Kenan, amma ka a yi wannan a ta yi kahid da wancan kahid da ɗan Faransa. Kakaman da Risi, su ma Risi interior su ne suke biya, Iran interior su ne suke biya, Turki interior su ne suke biya.
An ce su ba sa wasa da aiki, kuma ba sa bukatar komi ga kasashe masu tasowa illa kawai su taimake su.
Haba da Allah, duk wannan dijiki na kunne. Kaka za ka ce a Risi ba ta bukatar wani abu, ko ka ce Iran ba ta bukatar wani abu, wannan zancen karya ne. In haka nan ne Turki ta maido mana miliyan 200 mu da ba zo mu yakai a sayo mana kaya. Ai sai su maido mana sai su ba mu kayan yaki banza kenan. Deja sun ci amfanin Niger, sun ci amfanin Iranian da petrol na Niger. Saboda kayan yaki za mu sayi wajen Turki, mu sayi su wajen Iran. Watakila Iran mu sai da mata Iranian kin mu cin Risi. Kayan yaki za mu sai, wani ni suka taba ba mu kyauta. Kai ni har yanzu ban taba je inda aka ce Risi ta ba mu wani kayan yaki kyauta ba, ko Iran ta ba mu kayan yaki, ko Turki ta ba mu kayan yaki. Me na shi Amerika ta ba da, na shi France ta ba da kayan yaki kyauta. Kenan mutane su yi hankali, kasan nan mu da ɗan kasan nan mu za mu gajanta, ba mu bakin ciki. Allah sa a ta yi wajen King Jong-un Niger ta taitaye mu'amala da shi, in dai cikin ribar Niger ne ba cikin riba aljuhan. Saboda menene matsalar yan siyasa? Yan siyasa in ka ce wata ƙasa ka yi alaka da ita, alakan nan za ka sa aljuhunka ciki. Kenan ka aje su ma su jan ga sun tafi wagga alaka a yi wata ne saboda aljuhan su, saboda gobe in ma san sabka da iko za su ci gaba da ci, a yi abu wanda zai amfani.
Soja yana haka nan kuwa?
Warai yake haka nan. Ai soji shi ma mutum ne ko baka sani ba? Ba soji nawa aka kamo tare da 'yan ta'adda wanda suke haɗa kai da 'yan ta'adda ana kashe ne? Baka sauko nawa ba? Gendarme nawa aka kamo? Guard nawa aka kamo? Duwan nawa aka kama macuta? Su ba 'yan adam ba ne? Ba kamar kowa ba ne ba? Yanda ka ga ɗan siyasa akwai macuta cikin 'yan siyasa, haka ne an da akwai macuta cikin sojawa.
President Tahir Jumba, menene fa'idar wannan sabuwar alƙibla da Niger ta dosa ƙarƙashin hulɗar da suke ƙoƙarin ƙarfafawa da ƙasashen nan da muke magana?
Abinda muka so mu hulɗar da an ƙarfafa da su ta ci gaba ce, don bai yiwuwa ɗimbin arzikin da Allah ya ba Niger a ƙasa.
Menene arzikin da kake magana? Tunda
wata arzikin da kake magana, kaga na farko Iranium, ai mamaki akai ma a ce muna a cikin talaukawa cikin duniya na ƙarshe.
Iranium din sama da shekara 50 ake
kusa shi ne, amma akwai shi ana yi kuma har ai shekara 50 ko su 100 ma ana da shi. Da akwai shi Niger da yawa, akwai shi da yawa da dama Niger, akwai mun fitar Niger, akwai Zinariya Niger, akwai wasu ƙarfuwa da dama wasu masu daraja wanda aka yi kayan jirgin sama, wanda aka yi kayan jirgin ruwa, akwai su da dama cikin Niger. To in ana son Niger ta ci gaba gobe, dole sai an yi tanadin tsaro.
Me zai sa ba za a ba talaka damar ya yi noma shi da kanshi, ya san
noma sai an kuma gare shi
a yi tsara don kayayyakin
ya yi noma samun kuɗi. Ya ce ne da Najeriya ake samun abinci, a abincin da gani ce ɗaya ce ake kuma ga wanda adda shi tura na shi shiri ba ga shi tura shiri ba kasance da shi. Amma Niger ɗin an tashi, Niger da Mali da Burkina, bai kamata a ce muna sayan shinkafa ko wani falawa ƙasar waje, muna aye mu kanmu. In an kai tsari shekara biyu ta uku an kare kokon bara, an yi zuwa da kokon bara na neman abinci cikin duniya ƙasashe ta uku. Faransa sun kai zamanin soja 1,500,000, miliyan ma'ana zaman su babu. Ba su ta mu kamun da komi, ga su da komi saman samaniya su ga abin da ake ci, ko sun tsuga ko gidan kake suna ganin ka, an ba su ganin ta da
kana ganin kamar ita Rasha za ta iya yin waɗannan abubuwa kamar yadda a baya Amurka ta shayi kyautar shirgi, kyautar makamai.
Amurka da abin ta ka baka har Faransa duka, wani ya baka tsohon kaya, wani bi a baka
yanzu haka a bayan jirgin akwai jirage sai santaran tuna na a wadda America ta ba Niger
tun muna so da akwai su 2021
su ya kamata
nawa an ka ba mu babu akwai bindiga wanda mutum guda an kana da ita kana aishin jirgin sama kaka ga jirgin sama da sama da yaki
ko aro ya kamata
su ba su ba mu aro ba su ba mu tota ba a sayar kuma badda ba mu idiya
rashin tana iya tsayo irin ya da nufa
ka take ga mali da burkin da suke
an ba su irin su
warai mali ko ba su da komai sojojin suna da wani jirgin 50 da wani abu na yaki tsakanin helicopter da yaki da avion kuma
kan maganar fa'idar irin abubuwan da kamar kasashen yammaci ba su yi wa Dija ba kana ganin kasashen nan na gabashi za su iya yin su kwa misalin abubuwan da Tahir Jumbe ya ta magana akai cewa za a iya samun kaza da kaza da kaza jiragen yaki da makamai
nan malam Bahaushe ya ce sanin mijin hankaka sai Allah su waɗanga abubuwa da kake gani duka ya danganta da jagorancin mutane iski jagororin namu suna da niyya kyakkyawa ta ayi haka nan tunan in yi zama na jagororin namu ba za su tsaya su kare riban nishar ba to aikin banza ne ko da ba su ka yi alaka ita da banza da kaɗai kamar gidan jiya mai noman goji saboda in babu jagoranci na kirki menene jagoranci na kirki a yi ma juna adalci saboda ka ga yanzu sojan ga in suka taso suka tsaye da adalci cikin ƙasa to komai zai tafiya daidai menene tsaye da adalci wanda bai yi laifi ba yana gidan kaso a sake shi yanzu al misali ba zulkin wannan da suka kama su sake shi shin inda daga cikin waccan kungiyar ko a sake shi waɗanda bayan Allah da ake rike da gidan kaso waɗanda ma'aikatan ba zulkin har da ina gani masu mishi tuwo su cikin su da masu tsaron shi duka ana kame da su a sake su waɗanda bayan Allah da aka yi ma manda dare a sake su wani barayi na ƙasa da suka ce dukiyar ƙasa an kaha hukuma amma hukuma har yanzu shiru kake shi hukumar nan ta yi aikinta a tsaye da shari'a a tsaye da doka da oda cikin ƙasa amma babu shari'a cikin ƙasa kuma kun zo kun bata da ECOWAS kun zo kun bata da ƙasashen duniya babu wanda ke tare da ku kai har Turki wannan da kake gani ba ta tare da shi babu inda za ka zuwa kamar ka sai da kare ne ka so biriki na ba ta kare ba
za mu rufe da wannan batu dangane da rikicin siyasar da ake fuskanta a kasashen sahel gaba daya wasu na ganin kamar akwai yiwuwar yakin cacar baka gear fraud ce turawan yamma da na gabacin duniya ke kokarin kaurar da shi su mero da shi nan a ci gaba da kafsawa a yankin sahel
ba a cikin wannan yaki kuma ana ciki da ya sha mu turawan yamma sun kawo mana kyan ta'addanci su a da su
ana zargin su
ne ana zargin su babu register na kyan ta'addan da an ka kama babu shi da muhammadu su da basu suna da shi sun sani duk shugaban kasashen da uku ga mu da dimbin arziki kasashen ma na yi muna imuci da kanmu muna imura da kanmu amma mun ka samu kyan tiyatar sun kawo iko in ka diba duk abin da an kai babu na gaske ciki kasa ga uku shugabannin da jagoran da an ka samu kuna gani ana kashe mutane ana amsa dukiyarsu ana cin zarafin mata da yara duka ta'addanci kuma kowa sai ya ta'addaga akwai mu basu kuɗin akwai mu basu machine akwai mu basu abin da su ake da su kuma akwai masu tafi da su kowa ya san maganar wanda take amma sai alwi a ce hannun mun zo mu kama muku shi sai sai aiwa da duk ƙarya ce burga ce Amerika sun sani hoton ta sani Rasha ta sani ba a mai yaƙin tsakanin su a nan ba zai yi duk abin da shafi na kai dabban yake mu tsare kasashen mu kare kasashen mu mu samu mu fara zancen tattalin arziki mu industry mu samu mu noma da zamu ita da kanmu
ana kwatanta Niger da mafi tsaro a cikin waɗannan kasashe na IOS Niger ta shiga gaban su kwarai
duka ɗaya ne Niger abinda sa aka ana sa wuta ana sa ruwa Niger me yake haka Niger matsalar da shi shine mulki da jami'an ya sa yanzu magana duniya ya zama labarin da ya zama musiba cikin duniya me yake haka arzikin da aka Niger.
Ana cewa akwai yuwuwar kasashen nan na gabas da yamma suna kokarin mayar da yankin Sahel fagen yaki.
Wallahi biri yayi kama da mutum. Saboda in ka tsaya ka kwantar da hankalinka. Menene Rishi take so ga Niger? Menene Rishi take so ga Mali? Menene take so ga Burkina? Menene Iran take so ga Greece? Menene Turki take so ga Greece? Menene France take so? Menene America take so? Ai ya kamata sai ku tsaya ku yi nazari ku gani kamar wani yakin duniya ne na uku ake so ayi. Me ba su da wurin yin shi, ba su so ya gurbatar musu da yanayi. Sai suna so su maido shi nan bangaren kasashe na Sahel saboda da wasu manuhohi.
To kamar da muka ce wannan shine kashin karshe na wannan muhawara da su Alhaji Tahiru Gimba da Intanakar Alasan suka yi kwanaki suna yi game da abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi a Niger da takunkumin da hukumomi da kungiyoyi na kasashen duniya suka kakaba ita kasa din. Muna godiya gare su da suka dauki lokacin wannan muhawara din a gaban wakilinmu Suleiman Barmashi, ma muna gode mishi. Yanzu kama da dan dukkan su Ali Mustapha Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington DC. Ku huta lafiya.
To madalla yanzu ko ga nasihar Azumi.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a rukunin gidajen ma'aikatan ruwa dake nan cikin garin Bauchi. Ina jan hankalin ƴan uwa musulmai ta hanyar ainihin dagewa wajen tsayuwa akan abubuwa kamar haka. Na farko, wannan azumi na Ramadana a rayuwarmu duk gaba daya a cikin ainihin kwanakin shekara wata daya Allah ta'ala ya amince mana mu azumta. To zai yi matukar abun mamaki, ko zai zama abun mamaki ga musulmin da Allah zai raya shi ya halarci watan yana halin lafiya a waye gari baya azumi. Wannan hasara ce mai girma gare shi, kuma zai yi dan dana sani a rayuwarsa. Malamai suna cewa inda mun san alkhairin da ke cikin watan Ramadana, da mun so Allah ya tsawaita shi tsawon shekara guda gaba ɗaya Ramadana ne saboda alkhairin da ke ciki. Bayan haka zan ja hankalin ƴan uwa wajen maida hankali akan sallah. Sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, kamar yadda azumi ya zamo haka, kuma ibadu ne kamar yadda na faɗi kullun, kamar tagwayen juna ne. Da sallah da azumi da ainihin imani da Allah da manzo rukunai ne masu ƙarfi a cikin rukunan imani, wanda duk talaucin mutum dole ya yi su, duk babin mutum dole ya yi sallah, dole ya yi azumi, sai dai in an waye gari bai da lafiya, ko kuma ya yi sallah a cikin wani yanayi da musulunci ya amince masa ya yi, amma ba a ce an ɗauke mai sallah ba ko an ɗauke masa azumi ba in ba da lalura ba. To wannan ya nuna zakka ibada ce ta masu hali, aikin haji shi ma ibada ce ta masu hali. Da wannan mu maida hankali wajen yin sallolin nan, musamman guda biyar cikin dare da yini, kamar yadda manzon Allah ya ce salloli biyar su ne Allah ya farlanta wa bayi cikin dare da yini. Duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar ba tare da ya tauye cikin sunnoninsu ko cikin rukunansu ko cikin wajibansu ba, to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, Isra'ila ta faɗa a jiya Litinin cewa wani hari ta sama da ta kai a Gaza a ƙarshen mako ya auna wani jigo a rundunar mayakan ƙungiyar Hamas, amma har yanzu tana ƙoƙarin tantance ko an kashe shi ko yana raye. Harin da ake kyautata zato an kai a maɓoyar Marwan Isa ya faru ne tsakanin ranar Asabar da Lahadi, a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari a lokacin da yake bayani a wani taron manema labarai a jiya Litinin. A jiya Litinin, ministan harkokin wajen Isra'ila ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci tare da sanya mata takunkumi mai tsanani. Ina kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ƙara hurawa ƙungiyar Hamas wuta akan ta gaggauta sakin dukkan mutanen da ta yi garkuwa da su ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma wani sharaɗi, a cewar Israel Cards.
To masu saurare, da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ba da umarni, da ma injiniyarmu na wannan safiyar Mr. Calvin, Baba Yakubu Makirin daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.